Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji, a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa akai muke dole. Baya ga haka, muna dauke da maimaitin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. Amma kafin nan, bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman.
A daidai sadda aka shiga lokacin damana da nasabkar ruwan sama a kasashen Sahel irin jamhuriyar Niger da tarayyar Najeriya. Hukumomi a jamhuriyar ta Niger sun kaddamar da baiwa yara kankana magungunan rigakafin kamuwa da cutar cizon sauro. Kasancewa lokaci ne wanda sauro ke yaduwa ta hanyar ruwa da ke kwantawa a ko'ina. Dr. Laminu Muhammad Sani shine shugaban hukumar asibitin gundumar birnin Gwanle.
Leo malaman likita sun wata suna bi gida-gida suna rabon magani. To wannan magani kuma in mutane basu manta ba an saba raba shi a kowace shekara in damana ta zo ana rabon maganin rigakafin cutar malaria. Ana bada shi ga yara wanda basu wuce shekara 5 ba. Yawwa kenan daga wata 3 zuwa shekara 5 ake ba yara wannan magani. Kowanne wata ana ba su har wata 4 kenan har damana ta huce. Kuma kamar a fara huta masu sauraron radio da sun ji an yi ta yayyadawa. Don ko abu ne dai wanda aka saba yi ba ra an yi shi shekaru da dama da ana yi shi. To shine bana ma yanzu lokaci yake wayo muka shiga muna yi. To sai dai da yake ni ya canza bana wannan cuta ta zo ta girgiza mutane. Muna yin wannan aiki ne cikin daukan matakai na daga kai. Za ku ga mutanen mu suna yawo da wannan takunkumi kuma da wannan mai da ake shahawa ga hannu. Dan dai ta yadda dai za a kawo tsafta, a tsaftace abin da kyau ko me je daidai. Shine dai bambanci da wancan lokaci. Amma magani wannan wanda aka saba da ne. Mutane su sa hannu bisu karbe shi don ina ganin kowa ya san dadin shi. Ba da da shekarun da suka wuce da ake yin shi an ga zazzabi mai tsanani ga yara kanana ya rage sosai saboda kana da amfani da damana ta soma yanzu saboda ya fara tashi ya fara aiwa yana cizon mutane don ciwo yanzu zai fara buga shi sai aka fara raba wannan magani da ayi rigakafin shi
yara yan shekara nawa ne abin shawa
yara yan shekara daga wata 3 zuwa shekara 5 tuwasan kan nufin mu
kuke jira
ga uwaye muna jira gare su su ba da hadin kai sun yi musannan da dadin wannan maganin dan muna ji suna hodi duk shekaran baya da ake yi suna hodi diyansu suna rage yin ciwon zazzabin malaria kuma ko da ya zama Allah yana sa yana zuwa da sauki mun sani Allah ke da kariya amma Allah shi ya ce kuma shi magani kuma magani ya wajabta duk inda yake a neme shi ai amfani da shi shine da kira muke yi gare su su bada hadin kai in wannan malamai namu in sun zo a ba su hadin kai a kuddo yara a ba su magani kuma akwai wanda za a bada maganin koda mu bayan mun huce tunda sai an sha shi kwana 3 yau a bada gobe a bada jibi a bada to koda ba akan idan mu ba a ba yara dan amfanin su shine da kira nake ga al'umma
malaman asibiti da ke bada wannan magungunan na rigakafin kamuwa da zazzabin cizon sauro wa yara kankana na bi gida-gida ne domin gudanar da wannan aikin kuma na sadu da ɗaya daga cikin su yana wannan aikin ga abin da yake cewa
Abdulkarim Umaruki alhamdulillah wallahi muna karbe mu da hannu bibi kuma mun shiga dai da farko an ce ni sallama cikin gida sannan mu nemi izinin shiga ciki to masha Allah dai aikin yana ta hadi dai magani na masarar rigakafi ne na masarar cizon sauro amma magani ya kasa mana muna apeli yanzu sai aka mana shi kwawi ne na abanga sauran uwaye dai muna jan hankali da su hiddodiyansu saboda wanga rigakafi ne kuma shina aiki insha Allah in mutun ya bada shi ko masarar ta zo mai dai za ta zo sauki balle insha Allah dai ba ma ta zuwa dan Allah yar
malaman asibiti na ci gaba da amfani da wannan lokacin domin fadakar da al'umma game da illar zazzabin cizon sauro musamman ga yara kankana da mata masu juna biyu kamar yanda ɗaya daga cikin su ta mini ƙarin bayani
sunana madam Mamman Maryama ina kuma likitan sabon gari uwan yaran muna so tunda wannan lokacin ne inda an ware ruwa dama an ce sabro kuma kowa san cuta yake in ya cuta masasarin nan da yake sawa suna wahal da yara ana so masu rabon maganin da suka shiga cikin gidaje uwan yaran su huddo yaran a ba su don rigakafi ne saboda masasarar cizon sabro in muka samu yara suka sha maganin nan ba mu samu ƴan malati da yawa yara ba mu samu yara a ce an kawo yaro masasarar cizon sauro ta kada shi ko wani abu tunda shi magani kawai prevention ce rigakafi ne muna so su ba do yaran su ba mika yaran su ga masu rabon magani a ba su magani nan kuma su uwayen su ba su yanda ya kamata
su ma uwayen yara nuna gamsuwar su suka yi game da wannan bada magungunan rigakafin cutar cizon sauro da hukumomin na jamhuriyar Nijar suke yi a irin wannan lokaci na yawaitar yaduwar cutar saboda saukar ruwan sama a yankin Sahel
sunana Adamu ne to rigakafin nan da an kace za a yi wa yara na sauro ko lalle in an yi su mai kyau ne muna murna da wannan mun ji dadin da an kace an yi araba maganin nan wallahi mun ji dadi
lalle mun ji dadin wanga abu da aka yi tun da kingin wuri tun abin bai san ya kamari ba a ce za a taro shi amma yanzu da aka ba su da kingin wuri sai ka ba yaro ke uwar yaro ya an baki ya kamata ki ba yaro shi sha tun da kingin wuri ba ajewa zaki yi ba shi magani abin da ya kamata an ka ba sai lokacin shi a ba sai shi ka kariya amma dan abu ya taso ya zaburo ko an ce za a tariya te kaga ba shi amma haka da sun kai sun kyauta
eh sunana Muhammadu Nasir Iran Godiya magana maganin da ake ba su na rigakafi na yaran mu cikin gari bismillah yaran mutanen mu wanda an ka dauka bisa ga aiki na likitocin rigakafi Allah shi musu albarka bismillah suna aiki dan wallahi in sun zo sun ka SK cikin gida suna iya tsaya su dage su ba su maganin da an kace su ba da tsakani da Allah gida gida suna bi iyakacin wanda sun ka iya gurgurun karhin su
Sa'adi na muna ma wurin ciki da an ka rabo irin wanga maganin cizon masasar cizon sabru Allah ya saka da alheri eh gida suka iske mu
sunana Fatima sai ba su gargadin su ba an ba su a su ko su bai in kuwa aske sai a ba su ba mu har su ba su magani magani tun daga Allah ya ci wayo magani muna gargadin su ba su mun gode
wannan bada magungunan rigakafin wa yara kankana zai kawo raguwar cinkoson yara bisa gadajen asibitoci a irin wannan lokacin a cikin wannan kasar tare da ragewa uwaye nauyin kashe-kashen kudaden sayan magunguna a irin lokacin nan na damana sanadiyar cutar cizon sabro Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
To madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole
shirin bi oe Hausa kasuwa akai miki dole
a cikin wannan mako dai wannan shi na kasuwa akai miki dole yaya da zago dai a kasuwan ƴan waya da ake kira GSM Village wanda aka kafa tun shekaru 19 da suka gabata sai dai wannan kasuwa na ƴan waya dake tsakiyar birnin Maiduguri an dai dawo da ita ne ƴan watanni 5 zuwa 6 da suka gabata sakamakon wani gobara da aka samu a kasuwar da aka fara kafawa a post office wanda ga bisani gwamnati ta gina musu wannan wuri saboda irin gudunmawa wanda suke bayarwa wajen tattalin arzikin kasa ana da dibban matasa da ke hada-hada a cikin wannan kasuwa kama daga gyaran waya saya da saidawa da ma sai da kayan gyaran wayar a yanzu dai kusan wayar sadarwa ta zama gama duniya musamman yadda al'umma suka rungume ta wajen hada-hadan harkokin kasuwanci harkokin ilimi da sada zumunci da bincike-bincike da ma wasu abubuwa da suka shafi rayuwa dai irin na yau da kullun don haka muryar Amurka ta zaga wannan kasuwa inda muka soma da zanta da shugaban wannan kasuwa na jihar Borno baki daya wato Malam Nasiru Abdullahi wanda soma da bayyana yadda harkokin nasu yake kamar haka
alhamdulillah gaskiya mu dai ba abin da zamu iya cewa don zamu can ba harkokin da yanzu mutane da yawa sun shiga gajeji don wannan harka ta rike mutane da yawa kasuwa ta ci gaba a to sub local government Borno state ba wanda babu a cikin kasuwar tamu kamar ɗan gurin hijira da suka rasa inda zasu je duk wanda gurin hijira nan zai zo mu kama shi yanzu nace ma wallahi ɗan gurin hijira sun fi ɗan gari yawa a kasuwar wallahi bai ƙarya ba dan na gani muna da ɗan gurin hijira mu ba over sun mutum 2000 haka iya ɗan gurin hijira kawai
to kuna da mambobi nawa ne gaba da cikin wannan kasuwa
to sub local government muna da mambobi haka 25
wannan kasuwa ka
cikin wannan kasuwa muna da mambobi haka 11 da wani
kamar ko wani kalubale da kuke fuskanta na wajen gudanar da harkan
eh to ka san duk wata sana'a akwai abin da Allah zai jarrabe ka wani time muna da samun sabani da security kadan ko da abin ya zo mu iya sasanta kanmu a waje daya gaba da sayar da sayarwa wani lokaci zaka sayar wani to wai ne ya samu dan matsala sai ga kaman ka zalunce ni amma mun zo muna sayar da abin mu muna gyara kanmu da mu da su
wasu lokaci zaka ga kaman yara sun sato waya haka sun kawo an sai da nan kaman wani anya kuke na kare sayan irin waɗannan musamman daga wajen irin waɗannan yara
to alhamdulillah mun je mun ga abin ba mu duk wanda aka kama waya ba kwali ba da sikar yasa in dai har ka sai waya ba kwali ba da sikar sai abin da ka siya dama
shi ma Malam Adam Muhammad Babawo na ɗaya daga cikin shugabannin wani sashi da ake kira Zone B wanda kuma na soma tambayar sa ko wannan matsala na corona da ake kira COVID-19 ya shafi harkokin kasuwancin nasu
to gaskiya ya shafe mu direct saboda abu abinda yasa zance ya shafe mu direct saboda duk wayansu kayayyaki da ake samu daga China ne, kuma wannan abun ya samu asali ne a China saboda stores da muke da shi kaman Kano, Kaduna, Lagos, abubuwan da yake kasa an saye su. Abinda da zaka saye shi naira 100 yazo kana sayen shi 500, so har ya kai ya kawo yanzu haka kayan ma babu su a kasa, mukan yin karancin kaya.
Kamar wannan kasuwa naku da ake kira JSM Village, ya kunshi menene da menene? Naga kamar har dukkan kwamfutoci banda ma wayoyi kuna saida.
Eh to muna da computers, muna da computer engineers, muna da waya, har takalma da komai da komai dai abinda ka sani, wanda mutum yana sauka zai samu riga, wando, everything. Amma karfin ita ne abin da ya shafi waya, dan haka aka gina mana kasuwan, kuma dan haka muke nan wajen insha Allah.
Wace gudunmawa za a ce kuke bayarwa wajen taimakawa arzikin kasa?
To madalla, kaman yanzu haka muna da fannin engineers haka, akwai masu gyaran laptop, akwai masu gyaran waya. Mukan diban yara a cikin anguwanni mu kawo su mu koya musu aiki na gyaran laptop, wani waya, wa'ansu kuma construction na battery, yadda zaka haɗa battery na laptop ya baka wuta mai haske da daddare zaka iya aiki.
Na kuma tambayi Malam Hassan Yakubu, ya daga cikin irin waɗannan ƴan kasuwa, ko ya harkokin kasuwancin nasu ke gudana?
Eh harkokin kasuwanci alhamdulillah, daman shi kasuwa idan aka samu reallocation daga inda kake ka zo sabon waje, to sai kai hakuri kafin abubuwa ya kankama ka ga dadin abin. Amma muna fatan Allah ya da zai zama muna alheri. Amma akwai wasu kalubale da kuke fuskanta ganin cewa wannan sabon wuri ne da kuka dawo? Eh kalubale mu dai abu guda ɗaya ne wanda muke fuskanta. An ka kasance dan adam, dama dole zaka yi tunanin, duk da dai gobe ba naka bane, kai tunanin abin da zai ka fuskanta gobe. Akwai kalubalen da muke fuskanta yanzu shine akan dan wani kuɗi da aka sa mana na wanda a shekara zamu biya shi. Gaskiya wannan muna ganin cewa zai zama muna kalubale a gaba an muka ci shekara ɗaya na alfarman gwamnati din nan. Kuɗin me? Kuɗin shago ne ko kuma wani haraji ne haka? Eh kuɗin shagon ne na haya. Kamar yanzu namu na Black and White din nan akwai wanda an sa musu 230,000, 250,000. To wannan kalubale ne a gaban mu.
Ina ganin kamar yayi yawa.
Eh gaskiya yayi yawa.
Ya sunanka?
Dauda.
Eh gashi naka ka saya wata waya dan wayoyi ne ba ko? Wani buran ne?
John Jones.
Eh kana kai dila ne? Kamar kana saya ka sayar ne ko?
Eh muna saya mu sayar.
Na'am. Eh kana samu riba kuma kai?
Eh muna samu.
Eh ana kace kasuwancin naka?
A cikin ɗayan kasuwa.
Okay, ɗayan kasuwa. Wato kai karamin dila ne. Zaka saya a wajen manyan diloli
sai
ba ka je ka sayar ka ci riba. Ana samun riba?
Eh ana samun riba.
Yawa gari kuma da ɗaya daga cikin dilalan wayoyi na nan kasuwan Jason Village. Ya suna malamin?
Sunana Aliko Dala Ahmed, ni ne managing director na Aliko Das Communications.
Gashi na shigo shagonka nan inda ake sai da wayoyi, kamar yayin da kasuwan naku take gudana?
Eh kasuwan mu gaskiya Allah sa albarka, kasuwa ne da ke da cike da albarka sosai. Kasuwa ne tara youth, yara, matasa sosai, domin a kusan garin gaba ɗaya zance babu inda matasa suka taru suna rufa kansu asiri suna kasuwa kamar kasuwan mu.
Ga mutum ya zo yana so ya fara kasuwanci, bashi da kuɗi, kukan iya tallafa masa kamar da bashi ya je ya juya ya dawo da kuɗi?
Eh a wasu lokutan mukan study na capacity mutum da kuma gaskiyarsa da amanarsa. Idan mutum ya fara kasuwanci da ɗan ƙaramin jarinsa kuma ga kwazansa, mukan ƙara masa wani lokaci bai in yakan iya siyan kaya, alal misali naira 10, mukan ƙara mishi kaya naira 5 da zama na 15 da zai siyar ya dawo in yayi balancing, kuma sai mu ƙara masa haka har mukan kokari mu ga mai growing nasu.
An shiga wani yanayi na musamman ma wannan matsala na cutar COVID-19, a kamar ya shafi harkokin kasuwancin?
Ya shafi harkokin kasuwancin mu sosai, domin ka san wannan wata abu ne sabuwa, global pandemic ne wanda ba mu kadai ba, kasashe masu karfi na duniya ma ya shafe su. Kuma a yanzu muna ƙara jaddada gwamnati, babu abin da kasuwanci take bukata kamar tallafi, domin mutane da yawa a wannan lokaci na pandemic din masu karanin jari sun cinye jarin su.
Yawa har yanzu dai ina cikin wannan kasuwa da ake kira Jason Blaze, gani kuma tare da wani malami. Ya sunan malamin?
Sunana Yusuf Usman, an fi sani na da malamin Yusuf Chiaman, na masu gyaran waya.
To kamar ya wannan gyaran waya yake gudana a wannan kasuwa ta ku?
To alhamdulillah, mu gyaran waya dai farkon shigan shi ma mu ba wai wani karatu muka je muka yi ba, kawai haka muka tinkara muka fara muka sa kanmu da ƙarfi muke yi. To Allah ubangiji ya ba mu nasara har muka kai matsayin da yanzu waya dai duk wata irin waya da aka buga, ko wata irin waya ta lalace aka kawo ta nan za mu gyara ta insha Allah.
Kamar kana samun gyaran waya za su kai nawa a ranar haka?
A gaskiya a ini ba mu samu gyaran waya ba, ka samu 15, 16 zuwa sama.
Kamar akwai wasu matsaloli da ke fuskanta da wanda suke kawo ma gyara?
To ka san wani lokaci akwai rashin fa'inta, wani zai je saya wayan in kaman saka ne ta samu wata matsala, to before ya kawo daman tana da wani damuwa, to in ya kawo gyaran garin wancan gyaran sai wancan gyaran ya taso. to sai ka gani anan ne wani lokaci za a dan samu challengein juna akan cewar a'a ni da na kakkayana lafiya kalau kawai abu kaza ne ya lalace kuma yaya abu kaza ya biyo
ba ka ce ba karanta wannan gyara kuka yi ba kuna yi ne kawai kamar gyara sa'a kenan koya
a'a ba gyara sa'a ba to in gyara sa'a ne ai ba zai gyaru ba in gyara sa'a ne ai ba zai gyaru ba muna gyarawa kawai ilimi ne Allah ubangiji ya hore mana wanda inda zamu samu wani daurin gindin karin karatu da wani abu ba mu san inda ilimin zai kare ba
sunana Sani Ibrahim
kana ɗaya daga cikin masu sai da wannan kayan waya wannan kasuwa na JSN Village kamar ya wannan sana'a da ku yake gudana
eh alhamdulillah sai godiyan Allah dan nan kuma wanda muka yi nan gurin gaskiya alhamdulillah
kamar me da me kuke sayarwa naga akwai batiran waya
akwai batiran waya akwai jacket akwai su MP3 bluetooth na mota su charger original su flip cover na iPad duka muna sayarwa eh
tare kamar za su kai nawa wanda suke zuwa su sayi waɗannan kayayyaki
bangoro ba da dijewa eh suna jewa gaskiya alhamdulillah
gabi a cikin kasuwan Jagwal har yanzu tare da wani malami kuma na ɗaya daga cikin masu wannan harka na GSM da ake kira GSM Village ya sunan malamin
eh sunana Babagana Kashin wanda aka bi sanar da Bolin Communication eh gaskiya harkar mu muna jin dadi mun gode wa gwamnati ta Jihar Borno abinda ta yi mana sai dai Allah zai saka masa amma muna samun challenges daya biyu a game da tsoron ma'aikatan nasu to da farko an ce mana mun ka dawo kasuwan nan zamu tarar da security zamu tarar da mai shara to wannan zamu sayar zamu tarar da gate man to wannan abu guda uku nan gaskiya ba mu samu kodi a shi ba ka san duk inda kasuwa take mun ka zo muka zuba dukiyar mu je mun kwanta a gida
wasu daga cikin kasuwan ƴan waya dake cikin garin Maiduguri kenan ke bayyana yadda harkokin su ke gudana a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole da sashen Hausa na muryar Amurka ta shirya Haruna Daudabiu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
sauraro kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga maimaitin shirin lafiya uwar jiki
lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin ku na lafiya uwar jiki kamar kullum ni ce Aisha Tusile dauke da shirin
Shirin lafiya uwar jiki har yanzu na kan batun nan da ya addaba al'umma na fyaɗe saboda girman al'amarin domin da wuya mutum ya bude talabijin ya kunna rediyo ko ya shiga shakan sada zumunta ta jaridu bai ga rahoto ko kuma ya ji rahoto da ya danganci wannan annoba ta fyaɗe ba hakan shi yasa muka ga ya dace mu kalli batun ta fuskoki da dama a cikin shirin namu na wannan mako wakiliyarmu Zainab Babaji daga Jos ta jiyo mana daga baki masu aikata wannan laifi na fyaɗe ko me ke sa su yin hakan wannan zai sa mu hankalta mu san ta inda za mu kamo bakin zaran domin yaki da wannan annoba
sunana Yusuf Haruna
to Yusuf kai kuma me ka aikata
wallahi sosai ne ya faru wata yarinya ne na kira ta ya shekara 12 shine sai na amfani da ita amma na aikata gaskiya amma sosai ne wallahi
yaye zama sosai
eh to wallahi ban taba yi ba wanda dai kawai Allah ya kaddara haka ne kuma zuciya na ne ta daya amma gaskiya dan in ka bi son zuciya shine zaka yi gaskiya son zuciya ne wallahi
a ina ka samu wannan yarinya
eh a'a muna kusan gida daya da ita ne
cikin gida daya kuna yan uwan taka kenan
eh a'a muna haduka mu muna haya na kira ta ne da na kira ta shine sai ta ce mun yunwa take to ka san sharing shedan shine abun ya ba to ne biyun da ta zo sai na ce mata a'a
da ta ce yunwa take ji da ta ce yunwa kake ji sai kawai ka kai yaya
sai da ce mun ba ta 200 shine na dauke 200 na ba ta to sai kuma sharing shedan shine abun ya faru haka
to bayan nan fa
na biyun ta sake zuwa da ta sake zuwa na biyun sai na ce mata a'a ta tafi sai na dauki naira 100 wallahi na ba ta shine to wata ne matan daga gidan mu ta ga shigan ta ga fitan ta a dakin mu
to yanzu dai ka lalata musu yarinya kenan
ai na dama wallahi ne mun hakan nayi wallahi
wai me yake kai ku wannan aikin ne sha'awa ce ko yar shekara 11
wallahi sha'awa ne kawai wannan ne dai ko kai ne daga Allah dai kawai daga gare ne dai tunda dai Allah yake in ka ga mu ba aiki daga gare ka ne in ka ga kika daga gare shi ne
eh amma wani lokaci kuna kwana da su don ku samu wani asiri
wallahi ba a cikin komai wallahi.
To amma yanzu idan kanwarka ce aka yi mata haka ya zaka ji?
Kuma ba a jin daɗi gaskiya shi sabilillahi.
To amma ka san cewa yanzu dai hukunci zai hau kanka ko?
Eh to ai haka ne dama duk wanda yayi laifi a hukunta shi yana da to amma dai ana neman alkarama.
Sunana Yusuf Muhammad. Akwai yarinya wadda muke gida tsaye da ita haka. Wasanni ya dan shiga tsakaninya da ita.
Yarinyar shekaran ta nawa? Kai shekaran ka nawa?
Shekaran shekaran ta bakwai yarinya.
To kai kuma fa?
Ni kuma ina da shekara 39.
39?
Eh.
To wani wasa ne ya hada ku da ita?
Da yake na dan kunna kallo ne a daki. Eh, sai kukuri ya shiga haka na dan sa mata hannu a gaba.
A'a, kai magana sosai.
Eh, shine nake fada. Kukuri ya shiga na sa mata hannu a gaba, hannu na haka.
Ya aka yi yar shekara 7, kai kana shekara 40, wanda ya kamata a ce kana da mata, ita ta shigo dakin ka?
Eh, dama tana shiga da ita da iyali na, tana yawan shira, tana kawo mata shira, tana shiga sosai da iyali.
To iyalin kan bata nan ne?
Eh, ta je kiko.
Da daddare kenan ko da rana?
Da rana.
Amma me ya baka sha'awan sa ma wannan yarinya karama shekara 7, kai kana shekara kusan 40, hannu a gabanta?
Wallahi malama shedan ne kawai.
A ba wani shedan, ai komai ya faru sai ka ce shedan ne. Zuciyanka dai akwai dai dalili, ba wai shedan ba.
Ban da wani dalili wanda wuce ka, wallahi shedan ne kawai, da kuskure ne kawai, da rauni na dan adam kawai.
Kana da yaya?
Ina da yara.
Yaranka nawa?
Tara na hudu.
Akwai mata a ciki?
Eh, akwai mace na daya.
Amma za ka iya yi mata haka?
A'a.
To me yasa ka yi tunanin yi ma 'yar wani?
Wallahi kuskure ne ya shiga kawai da rauni na dan adam.
Sunana Yusuf Bello. Abin na faru sakamakon maganin da na sha da sallah, na ci na man sallah, ci na ya rikice min ciki, to sai na sha wani maganin gargajiya. To shi ne ya sai min damuwa, ciki na ba lafiya. Na ji ne bayan gari cikin ya gagara. To har gaba na fiya, na yi nayi kwanta ya gagara. Shi na gama yaron, na shiga tsakanin shi, na tudda spana tsakanin cinyen.
Waye ya?
Shi wannan yaro Muhammad.
Namiji kai ma fade?
Eh, wallahi saboda sakamakon na mai sallan da na ci ciki na mun ina duruda, shin na ci domin samu sauki, kuma shin ya afeto mun da wannan damuwa. An bisa kuskure ne.
Amma da man ka saba yi ma yara maza fade.
Wallahi ban taba yi ba tukun ma wannan karo abin ya samu wannan mura. Wallahi tukun abin ya faru, ban taba yi ba, ba ma san yana na yi ba, wallahi tukun karo wannan abin na faru.
Amma yanzu shi yaron ina yake?
Eh, yanzu yaron iya na gida tare ba. Iya na magaraji mai zuwa kana yana aiki.
Ka lalata shi dai kenan.
Aya gurin eh hakan ya faru mara.
To ba amma bayan haka din ya iyayensa suka yi da kai?
Iyayen shi to sun kawo kara ne kawai a wurin mai gidan mu, shirin mai gidan mu ya tura mu mu zo nan gabaki da mu gaya musu duk abin na faruwa. Shin sun zo sun tambaye ni, na gaya musu duk abin na faruwa.
Kafin wannan lokaci ka san hukuncin yin fade ko mace ne ko namiji?
Eh to mara na sani, amma na neman alƙawari.
Eh a ka sani, ka san menene hukuncin?
Eh na eh to hukunci na sani, kamar ana kai mutum yari ne.
Gidan yari kenan.
Eh
to shirin lafiya uwar jiki bai tsaya nan ba. Zainab Babaji ta jiyo mana ko me masana da likitoci akan harkar lafiyar kwakwalwa da haliyar dan adam ke gani. Ta zanta da Dr. Ann Gang ta asibitin koyarwa ta Jos.
To a cikin 'yan kwanakin nan akwai abubuwan da suke faruwa musamman na fyaɗe. Kina aiki musamman a wannan wajen ba da shawarwari waɗanda suka samu kansu a cikin irin waɗannan matsaloli. Daga farko ma wai menene fyaɗen nan ne?
Wato wannan fyaɗen ana nufi cewa idan mutum ya dauki ko jikin shi ko gaban shi ko wani bangaren jikin shi ko kuma wani abu wanda ba ma jikin mutum bane ya saka a gaban namace, ana cewa ya mata fyaɗe. Ko kuma idan ya san namace ba da cikakken izininta ba, shi ma ana kiran shi fyaɗe. Ko kuma idan ka san mutum ta hanyar karfi ko kuma ka ruɗe shi don ya kwana da kai, duk wannan ma ana kiran shi fyaɗe.
To da yake kina aiki a wannan fanni, a ganin ki me yake janyo mutane su yi fyaɗe?
Gaskiya akwai abubuwa da yawa, ba za a iya ce ga abu guda ɗaya ba, amma kaɗan daga cikin su shine wani lokaci gaskiya mutane ba lafiya ne. Domin akwai ana iya samun yanayi wanda mutum ya tashi ko waɗansu abubuwan da suka same shi a rayuwar shi, wani lokaci yana iya zama ma ko shi lokacin da yake girma bai samu cikakken kula ba, ko kuma shi da kanshi an yi mishi abubuwa lokacin da yake yaro, to bai samu girma a cikakken hankalin shi ba. Sai ka ga irin wayannan mutanen ba su san yadda za su nuna ma mutane soyayya ba. suna gani kaman sai idan jin daɗin su ma yana faruwa idan mutane suna shan wahala. So idan aka samu namu idan ya samu namu ce idan ba ta yi wannan kuka ko kuma tare sun yi gwagwarmaya da ita ba shi ma ba zai ma ji daɗin taduwa da namu ce ba. To kin ga wannan bai zama yadda Allah ya halitta mutum kenan ba. Because dama kafin mutum ya ji daɗi sai da yardan mutane biyu sannan kuma an yi shi a cikin ganewa amma waɗansu don yanayin yadda suka tashi don yanayin rashin lafiya su ba su jin daɗi a hakan sai dai an yi shi cikin ƙarfi cikin ba a ce za a gani ma wani bayan da sun ma na mace da ɗaya ko kuma sun ma wani ka ɗaya kika sun da sun kashe shi ma. To wannan ba za a ce mutum na cikin lafiyar shi. Wani lokaci kuma asalin ciwon taɓin hankali ma yana kawo haka. Don akwai waɗansu cututtukan wanda su sai kiga yana sa mutum marmarin sha'awan mata ko kuma sha'awan nan da ya karu domin ciwon. Sannan kuma in sha'awan nan ya karu mutum ba zai iya kame kanshi ba don ba lafiya. So idan lokacin marmarin na mace a maimakon ya zauna idan mutum da yake cikin hankalin shi in ya ji marmari ko mata ko kuma wanda ka yarda sannan zai iya jiran lokacin da ya dace. Amma mutum da baya da ba cikin cikakken hankalin shi kin ga ba zai iya wannan ba. Wani lokaci kuma yakan zo da shaye-shaye. Idan mutane suna shaye-shaye ko giya ne ko wasu ƙwayoyi na sa maye, to yakan sa mutum idan ya yi tunanin abu kafin ma ya zauna ya yi nazari a kan shi sosai sai kiga kawai ya aikata abu. To ƙwayoyi sukan iya ɗauki hankalin mutum wanda ba za su iya su sa ka yi nazari ba. So in yi ta sha'awan na mace kawai kafin ma ya zauna ya yi tunanin me ya dace me bai dace ba. Sai kiga ya yi to yawanci irin wannan kuma bayan sun yi haka ɗin sai kiga kuma daga baya ba su ji daɗin abin da suka yi
ba.
Wani lokaci kuma ana samun inda menene talauci yakan kawo haka ma.
To a nan shirin namu na wannan mako zai dakata a tara mako na gaba a halin yanzu a madadin Zainab Babaji da likitar mu Dr. Anne Geng da ma Julie Lazarus Gresham da ta hada wannan shiri ni ce Aisha Tasile. Kasance cikin koshin lafiya.
Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi.
To jama'a barkanmu da warhaka. Sunana Reverend Ayuba Asheshe. Ni ne pastor na Equa Unity Church Wayfield dake a garin Jos. Na kawo waɗannan kalmomin ƙarfafawa domin irin yanayin da muka tarar da kanmu. Kowace jiha, kowane lungu, kowace ƙauye muna cikin zama-zama na ɗarɗar. Kowa a tsorace yake, shan hannu ya zama matsala. Zuwa sujada mu kira sunan Allah domin irin annoban da yake addabar mu ya zama matsala. Amma a cikin waɗannan matsaloli gaba ɗaya maganar Allah na mana koyi na koyar da mu a Zabura ta 27 da Zabura ta 127. Yace ko da hanyar nan ta bi ta tsakiyar kwali na mutuwa ba zan ji tsoro ba domin sandanka da ƙeranka suna kiyaye lafiyata. To wannan shine abun ƙarfafawar mu. Kuma idan muka koma mai Hadisi sura 3 kome da lokacinsa, akwai lokacin haihuwa, akwai lokacin mutuwa, akwai lokacin zuwan rashin lafiya, akwai lokacin tafiyarsa. So komai yana da lokaci. Jama'a maza da mata, muna lokacin annoba, akwai lokacin da annoban nan zai tafi. Kada mu karaya, kada mu karaya wajen kiran sunan Allah domin shi mai taimako ne na kusa. Mu dogara gare shi, shi ya kawo wannan abu shi zai kawar. Kuma za mu fita da ƙarfi mu kuma ɗaukaka shi. Allah ya yi mana jagora. Bari mu yi addu'a. Mun gode ya Ubangiji domin kana tare da mu. Mun gode domin alhairanka. Ya Allah ka taimake mu a wannan lokaci na annoba. Waɗanda sun riga sun kamu Ubangiji ka kawo waraka. Waɗanda ba su kamu ba Ubangiji ka ƙare su. Ka taimake mu da mu da iyayenmu, da mu da ƴaƴanmu, da mu da matayenmu, da mu da mazajenmu, da mu da wuraren sujadinmu. Masallatai, coci-coci, da duk inda ake kiran sunanka, Ubangiji ka ƙare mu gaba ɗaya. Albarkaci Yesu Kristi, Ubangijinmu. Amin.
Masu saurare, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.